sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na Voice of Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da London kuma niya kana masu na'urar computer duk sanda suka ga dama suna iya daddangula voahausa.com domin su kama tashar. Masauri assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hukumar lafiyar duniya ta shirya taro ga kasashen da ke makwabtaka da yankin Chad domin ganin yadda za su yaki cutar cholera. Sai kuma wasu gwamnonin arewacin Najeriya da ke cewa sun goyi bayan samar da 'yan sandan jiha domin inganta matakan tsaro da ma wasu batutuwa da suka shafi jihohin nasu. Kana muna ɗauke da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun ƙasar Jamhuriyar Nijar sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Rundunar sojojin Iraki ta kwace sama da kilomita 800 daga mayakan ISIS tun lokacin da aka fara yakin sake kwato birnin Mosul a mako ɗaya da ya gabata, a cewar jami'an Amurka a jiya Litinin. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Captain ɗin mayakan ruwa Jeff Davis, ya ce wannan nasara ya haɗa da kama garin Batela mai nisan kilomita 30 daga birnin gabashin Mosul. Sojojin Iraki da mayakan kurdawa na Peshmerga suna ƙara dannawa cikin ƙananan garuruwa zuwa arewa da gabashi da kuma kudancin Mosul, a yayin da suke kokarin kusa da birnin wanda suke kokarin kwacewa. Sai dai kuma jami'an Amurka sun yi kashedi cewa za a jima ana wannan gwagwarmaya, sannan kuma ana kyautata zaton yakin zai ƙara ƙarfi a yayin da sojojin ke na kurdawa da Iraki suke ci gaba da dannawa zuwa birnin na Mosul.
Wani babban jami'in diplomasiya na Rasha ya ce Rasha
to jama'a, ana sauraron wayannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wasu 'yan bindiga da suka boye huskokinsu sun kai hari a cibiyar horar da 'yan sandan Pakistan a kudu maso gabashin birnin Quetta a jiya Litinin, kuma sun kashe kuratan 'yan sanda sama da 40 da wasu da wani jami'insu, sun kuma raunata mutane sun fi 100. Rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigan sun yi garkuwa da mutane da dama da ba a san adadinsu ba. Daga baya rundunonin sojan Pakistan suka zagaye makarantar inda fada ya kaure tsakaninsu har zuwa asubahin yau Talata. Waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce sun ji fashewa masu yawa da kuma tashin bama-bamai biyu a cikin cibiyar wanda ke da ɗakunan kwanan 'yan sanda da ake horar da su. Rahotanni na farko dai na nuna cewa akwai mutane sama da 200 a cikin ginin a lokacin da aka fara rigiman. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya yi Allah wadai da wannan hari wanda ya kira na matsorata.
Wani babban jami'in diplomasiya na Rasha ya ce Rasha ba za ta ƙara yarda da wani shirin tsagaitauta da sunan barin kayan agaji shugabin na Aleppo na Syria da yaƙi ya daidaita ba. A jiya Litinin ne naibin ministan harkokin wajen Rasha Sagi Raibok yake wannan bayanin bayan da yarjejeniyar tsagaitauta na awa 72 ya ƙare, inda kuma nan take jiragen yakin Rasha da Siriya suka koma ga kai hare-harensu. Rasha da Siriya dai sun nace cewar suna kai hare-haren ne a 'yan jihadi, a yayin da masu lura da aiwatar da wainar da ake toyawa da kuma gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya ke ganin masu hare-haren fararen hula ne kawai suke aunawa, yayin da suke daɗa fuskantar wahaloli iri-iri. Wannan abu ya tilasta Majalisar Ɗinkin Duniya su jinya aniyarsu ta kwashe ɗimbin mutane a birnin, saboda ɓangaren da ke yaƙi da juna ba su ba da tabbacin tsaro ga ma'aikatan kiwon lafiyan ba.
Don takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Republican na Amurka Donald Trump, wanda ke daɗa fuskantar matsaloli a ƙoƙarin da yake na lashe zaɓen Amurka, yanzu ya juya yana zargin abokin karawarsa Hillary Clinton da cewa tana tattara ra'ayoyin ƙarya don a ga kamar ita ce ke kan gaba. Ya ce ƙuri'un ra'ayoyi na ƙarya ne da kafofin yaɗa labarai na ƙarya suke ƙirƙirowa don su kashe mishi kasuwa. Trump dai ya yi waɗannan kalamai ne a lokacin da yake zantawa da dimbin manoma a jihar Florida, jihar da ya zama da ta zama dole yayi nasara a cikin ta. Yana so ya ci zaben shugaban ƙasa da za a yi na ranar 8 ga watan gobe na Nuwamba. Trump ya ce ya tabbatar da shi ne zai yi nasara a wannan zaben, sai dai kuma waɗannan kalaman nashi suna zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban campaign nasa da ake kiranta Kellyanne Conway ta ita dan kanta ta fito tana cewa suna bayan Hillary Clinton, wacce ke ci gaba da kokarin kafa abin tarihi na zama mace ta farko da za ta tsere akan kujerar shugabancin Amurka.
An soma wani gagarumin gwajin Alkur'ani mai tsarki a nan birnin Washington DC, wanda kuma shine karo na farko da aka taɓa irinsa a Amurka. Wannan gwajin, wanda aka buɗe a ranar 22 ga watan nan na Oktoba, ya haɗo hancin muhimman tsoffin rubuce-rubucen Alkur'ani sama da guda 60, ciki har da waɗanda aka wallafa su tun sama da shekaru 1000 da suka shige a sassan duniya daban-daban, kama daga arewacin nahiyar Afirka, Turkiya, Iran da kuma Afghanistan. Daga cikin abubuwan da ake nunawa har da wasu manyan allunan da aka rubuta da tawada mai launuka iri daban-daban. Ana dai gudanar da wannan gwajin ne a zauren baje kayan tarihi na Smithsonian da ke nan Washington, kuma shirin gwajin Alkur'ani na haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyoyin tarihi na Amurka da na tsakar, wato da na ƙasar Turkiya, musamman cibiyar tarihin Islama ta birnin Istanbul. Da ɗaya daga labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu buɗe taskar rahotannin namu da tattaunawa da Aliyu Mustapha Sokoto da gwamnan jihar Taraba, architect Darius Ishaku Salim da yake cikin tawagan gwamnan da suka kawo ziyara na Amurka. Kuma Aliyu ya fara da tambayar nasa ne akan batuwa daban-daban, ciki ko har da batun samar da 'yan sandan jiha. Ga abin da gwamna yake cewa,
ya kamata jihohi su sami nasu 'yan sanda don yanzu. To, kana gwamna, kana son a yi zaman lafiya, ana janka da lizame wanda ina nan, wanda ka bashi doka ba zai bi dokanka ba, police ba zai bi dokanka ba, sai commissioner ya bi dokan a Abuja. Saboda haka kai mai kake zama,
kuma an ce gwamna ne yake rike da shi,
an ce gwamna ne yake rike, amma police commissioner je ina na jin dokan Abuja ya yi daidai kenan.
Amma kaga kamar abin da ya faru kwanan baya a lokacin da aka tura 'yan sanda su kamo alkali, gwamna wiki je hana 'yan sanda su kama wannan alkali da aka so a kama shi, yasa mutane suke tsoron watakila an ba gwamnoni 'yan sanda za su sa 'yan sanda su dinga kuntata abokan adawansu.
Ya zai yi haka a nan garin? An yi haka ne, eh, ba ya kama.
Amma kamar zamfara kwanan baya an sa aji a kama 'yan majalisa, aji 'yan sanda ko suka je suka kama su, an ce gwamna ya sa. Gwamna ya ce shi bai sa ba, amma dai mutane cewa gwamna ya sa. So shi yasa ake tsoron an ba gwamnoni 'yan sanda?
A'a, ni ina gani a gaskiya, in ana sa yi gaskiya, ya kamata gwamnoni su rike 'yan sanda don federal kuma yana da nashi.
Amma excellency, in kai za ka rike su da kyau, baka jin tsoron wasu gononi ba za su rike su da kyau ba?
Ni na gani mafi yawa, mafi yawan gwamnati za su yi adalci, za su rike su da kyau.
Ya kake ganin kama alkalai da aka yi kwanan baya a Najeriya?
Kama alkalai akwai doka, kasan in za a bi constitution ya kamata a bi tsarin doka yadda ya kamata. Don in ba mun bi haka ba, in ana sabawa zai kawo cikas. Yau za ka gan ya yi kyau, amma zuwa gobe zai sami.
To, amma wasu na cewa yaki da cin hanci da rashawa da ake yi, idan zai za a hana a tabawa ne, domin gardaman da mutane suke cewa yanzu in ka duba a gidan kurkuku a Najeriya, ba za ka samu wani babban mutum a cikinsu, duk ƙananan talakawa ne a ciki. Kana ganin yaki da cin hanci da rashawa din nan za a yi nasara akan shi kuwa?
Za a yi nasara, ana ma yi, amma gaskiya akwai abubuwan da ya kamata a duba. Tsarin, ka gani yau in ka kama mutum bai samu izini da shi da kanshi zai samu a kyautata mishi ba, zai kawo cikas.
kaji tambura na mai kaji aya irin kidin gabanya ne kaban kida na yan sanda
to gwamnatin jihar Taraba kenan a tattauna wasu da Aliyu Mustafa Sokoto kafin mu ci gaba a shakata da wannan Allah ya ji kanaran bada daga batun yan sanda sai na yaki da cutar kwalara a kasashen dake makwabtaka da yankin Tafkin Chadi domin an gudanar da taro karkashin hukumar lafiyar duniya game da wannan batu a kasar Kamaru ga Hassan Maina kai ne da karin bayani a cikin wannan rahoton
taron wanda hukumar lafiya ta majalisar dinkin duniya wato WHO ta shiryawa kasashen yankin Tafkin Chadi a Douala na kasar Kamaru masana sun tattauna yadda za a kawo ƙarshen annobar kwalara a kasashen yankin director a ma'aikatar lafiya na tarayyar Najeriya Dr. Nasiru Sani Gurzo na daga cikin kwararrun da ke wakilci Najeriya a wurin taron
akwai matakai da aka yanke na tsakanin kasa da kasa wanda ake kira cross border da idan matsala ta faru ta musamman annoba ta kwalara sai mutun ya tashi daga kauye da ta faru ya sanar da hukuma local government a sanar da jiha a sanar da kasa sannan ta sanar da hukumar lafiya ta duniya su kuma su ƙara sanar da kasar koda gashi makota ake misali yanzu a ce Illele Nigeria da border dinta ta Niger irin wannan a ce gagari amma an kasa sani sai ta fita wurin minister ta sake dawo ta zo abin nan to yanzu an yi shawara cewa a karfafi committee na ma'aikatan da suke bakin border yanzu idan abu ya faru kuma ministan kasar ya sani bokin aikin sa kota shi ma ya sani ya dauki matakan dakile yaduwar cutar
duba da yadda majalisar dinkin duniya ta shigo cikin wannan batu ga dangadan na tambayi Dr. Nasiru Gurzo ko yaya girman wannan matsala take
da duk wanda yake raye a wannan kasa ya san cewa da wuya a shekarar ta zagayo baka ji an ce an samu bullar annobar kwalara ba abu ne wanda kusan kashi 80 cikin 100 nasu zaka iya hasashen ina zai faru kuma yaushe zai faru sannan a ce an bar shi yana faruwa tsaftar ruwan sha da tsaftar muhalli da tsaftar abinci kadai ake bukata tuni za a kawar da su. To amma abu yaƙicin ya duk shekara sai an yi kwalara. Ina sanar da kai cewa duk faɗin duniya babu inda ake annobar kwalara ta katutu irin ƙasashen nan namu guda hudu da maka. Sai kuma irin su ƙasashen da daman suna da matsala wanda ba za a yi mamaki ba dan sun yi kwalara. Kamar ƙasar Bangladesh. Bangladesh kusan kashi 80 cikin 100 a ƙarƙashin layin ruwa sai kaga cewa duk shekara ana ambaliyar da sai ta mamaye ƙasar. To duk sanda aka ce da kai an ruwa ya mamaye wuri, yana nufin ruwa na sha da na kazanta di ya dagule ya damula ya kuma ruba yana cutar da mutane. To su dan sun yi kwalara ba mamaki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To a gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma bari mu sake jin wani gwamna shi ma da dalilin da yasa yake ganin akwai bukatar samar da 'yan sandan jiha. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, wanda ya ziyarci sashen Hausa, na tattauna da shi kuma na tabo masa wannan batun 'yan sandan jihar da suke cewa bai dace ba, amma gwamnan ko ga abin da yake cewa game da wannan batu.
A gaskiya zai taimaka. Ni a da in aka tambaye ni zan ce kar a yi haka nan, zai mummuna aiki. To amma yanzu da Allah ya tsira ni bisa kujeran gwamna, kuma na san irin halin da ake ciki, zai taimaka. Saboda mai in ka duba yanzu wajaje da yawa a jihohi vigilante ne su suke. Mutane kuma yanzu da yawa, ko da kaga da ta masata mutane da masu irin rigima da ake yi, mutane sukan kawo mana kuke ko sukan kawo gudunmawa ta bangaren kamar information cewa kaza, amma yanzu sun bari domin ko sun kawo aka kama mutum aka kai shi police station bayan kwana biyu ka ganshi kan titi. In kuma aka sako shi sai je kashin da ya bada information.
Ba gano ba ganin cewa 'yan sandan gwamnatin tarayya kenan suka haka. To ina ga a ce 'yan sandan gwamnatin jiha,
'yan sandan gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha duk ɗaya ne. In ka ce me hujja da ake cewa ba su jihohi samu 'yan sanda, ana nufin in jihohi samu 'yan sanda gwamna zai abin da ya ga dama. To ai na gwamnatin tarayya ma in shugaban ƙasa ya ga dama zai abin da ya ga dama da 'yan sanda.
Eh to amma yanzu nan ma ba ƙarƙashin gwamnatin jiha suke ba, amma za ga idan dai ka kai ka kawo kana iya yin da ka girma da 'yan sandan gwamnatin tarayya, balle a ce kana da su a jiha.
In ka kai ka kawo ba, to in ba ka kai ka kawo ba,
a gona a Najeriya bai kai ka kawo ba.
Kwarai da gaske
zai yiwu His Excellency,
kwarai da gaske
zai yiwu a ce akwai gwamnan da bai kai ya kawo ba.
Kwarai fa, ai wani gwamnan ma sai ya bi ta hanya ya samu biyan bukata.
To mu je batun ayyukan noma. A jihar Niger akwai wuraren noma bakin gwargwadon hali, akwai abubuwan da kuma ake noma da suke albarka. Misali akwai shinkafa, akwai masara da dai makamantansu. Shin gwamnatin tarayya ta ce ta mai da hankali akan a koma noma, shin ina matsayin jihar Niger game da koma gona?
Gaskiya mun gode ma gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta bangaren noma da shi ma shugaban Central Bank. Suna taimakawa ta wani kaman program suna kiran CBN, Anchor Borrower Scheme, wanda gwamnan Kebbi ya fara, sannan gwamnonin Arewa gaba ɗaya ana yi, inda ake taimakawa manoma kuma ana musu register. Iyaka kaman muri a Niger min sa'a, yawancin jihohi shinkafa ko ake yi, amma mu program ana shinkafa, ana auduga, kuma ana waken soya. Kuma insha Allah nan da ni na tabbata nan da shekara ɗaya biyu inda ya magana abinci ne a Najeriya za a samu sauki. Wannan shekaran an yi shinkafa sosai, mutane sun noma, sai dai Allah ciki ikon shi ruwa ya ambaliya ta wani bangare a Niger mun hasarar shinkafa sosai, amma duk da haka za a samu abin da aka samu. Banda na gani wannan halin da ake ciki ya sa mutane da yawa sun koma harkar noma, kuma harkar noma nan na ja ido mun shi muka gada ba mu da mai. Amma in muka rike noma, to lalle arzikin Arewa zai karu sosai.
To ina maganan Badeji, wurin sarrafa shinkafa na Badeji, kana tunanin duba wannan bangaren?
Badeji na nan ana duba, an samu akwai kamfanin da suka zo za su cigaba da aiki a wajen, tun lokacin waccan gwamnatin ta wuce aka samu ƴan matsaloli, amma yanzu ina ganin sun an dan warware, kuma muna magana da kamfanin kuma insha Allah kwanan za su bude a fara aiki. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 21. Yanzu kuma ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Niger.
Garan bawul din da shugaba Isu Muhammadu yayi wa gwamnatinsa a tsakiyar makon jiya na kan gaba a jerin muhimman labaran da suka fi daukar hankalin jaridun Jamhuriyar Niger a wannan mako. Jaridar Lanketer wacce ta buga sunayen ministoci 42 da gwamnatin ta kumsa ta yi sharhi a kai, inda ta ce akwai alamar son rai wajen naɗe-naɗen ministocin sabuwar gwamnatin da ake kira ta haɗin kan 'yan ƙasa, domin idan aka hankalce ta ba abin da ya raba ta da wacce ta shuɗe. Duk kuwa da cewa jam'iyyar MNSD ta shawarci shugaba Isuhu ya takaita yawan mambobin gwamnatin, kawai an yi garan bawul din ne don kada a ce ba a yi ba, in ji jaridar Lanketer. Jaridar La Griffe ta mai da hankali a kan har-haren da 'yan ta'adda suka kawo ba ƙaƙƙautawa a wasu sassan ƙasar Nijar. Jaridar ta ce matsalar tsaro a yau tana faman fin ƙarfin kundila. An kai hari a Tazalit, an sace mutum a Balak, sannan ga wani harin da aka kai a gidan yarin Kutukale a ƙasa da kwanaki 10 Kacal. Duk da ƙoƙarin da gwamnatin Nijar ɗin ke cewa tana yi don murƙushe ayyukan ta'addanci. Jaridar La Griffe ta ƙara da cewa zai yi wuya a ci nasarar wannan yaƙi, muddin ba a mai da hankali wajen samar da bayanan sirri ba. Alhali shugaban ƙasar Nijar da kansa ya taɓa cewa dakarun ƙasar ba su da ingantattun kayan aikin tattara bayanan sirri, in ji La Griffe. A wani labarin na daban da tarwaito, jaridar Lanketer ta bayyana cewa ƙasar Nijar ta gyara wasu jiragenta na yaƙi masu durar angulu samfarin Gazelle bayan sun shafe shekaru 3 ba tare da sun tashi sama ba, saboda dalilai na rashin bindigogin da suka dace da su. Jaridar ta ce a shekarar 2013 ne ƙasar Faransa ta tallafawa Nijar da waɗannan jiragen helikopta da zummar ƙarfafa matakan tsaro, saboda haka sake maido da su a fagen fama zai ba sojojin ƙasar ta Nijar damar fatattakar masu tayar da ƙayar baya a yankin Difa. Mu cike sharhin da jaridar Le Sahel wacce ta ce an kaddamar da ayyukan gyaran hanyoyin zirga-zirga a jihar Maradi domin ba talakawa sukunin kai da kawo hankali kwance. Akalla kilomita 87 na hanyar jangargari ne gwamnatin Nijar da Bankin Duniya da hukumar haɗin gwiwar Najeriya da Nijar suka ɗauki ɗawainiyar gyare-gyaren su. Jaridar Le Sahel ta ce waɗannan hanyoyi sun haɗa da wacce ta tashi daga Gazawa zuwa Gabawuri, sai Gazawa zuwa gidan Tanko, sai kuma daga Age zuwa gidan Tanko da Dankama a Najeriya, a ƙarshe sai hanyar Buguzawa zuwa birnin Kuka a Najeriya. Le Sahel ɗin ta cike wannan labari da cewa aƙalla miliyan 3,000 na sefa ne za a kashe domin wannan aiki da ake sa ran kammalawa a tsawon watanni 12. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashi na muryar Amurka. Ina magana da Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira ga hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano. a ji labari kun samu makudan miliyoyin daloli a gurin jama'a. To don Allah da Annabi ya kamata a yi aiki da wannan kudi a talakawa, kada a yi jaya karɓo jaya karɓe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Najiya Likirazi Gashuwa daga jihar Yobe. Yau na shigo wannan fili namu ra'ayin masu sauraro domin na yaba ma mai girma gwamnanmu na jihar Yobe Ali Ibrahim Kaitan bisa ayyukan alheri da yake yi sabi a nan jihar Yobe, kamar gyaran asibitin Gashuwa da ake yi yanzu wanda zai ci kuɗi naira miliyan aƙalla miliyan 600. Sannan akwai makaranta da za a gina sabuwa a garin Goyokura. To wannan babban abun a yaba ne kuma ayyuka ne na alkhairi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Dallan Jai da Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga shugabanninmu na jihar Niger a halin da muka shiga na rashin wutar NEPA a jihar Niger gaba daya. Gaskiya a ce muna da shugabannin da muka zabe su suna shugabancin mu, a ce muna cikin duhu, mun muna son mu shiga watan biyar ta gaba wuta a Niger. Kuma alhali jihar Kaduna sun ja wuta a jihar Niger da kuma lafiyar su lau suna shan NEPAN su, amma mun ba mu da wuta a Niger haba shugabanninmu na Niger. Ya kamata ku duba.
Assalamu alaikum, Voice of America, mai magana Abubakar Ibrahim dan Kurama, karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya, mazaunin garin Abuja. Na kungiyar ma'abotan kafafen yada labarai da kin gaban kasa. Ina so in kira ne ga manyan yan kasuwan Najeriya, musamman arewacin Najeriya, wanda suke bin kauyuka da kananan hukumomi suna sayen abinci saboda su boye, saboda su bata ma wannan gwamnati na General Muhammadu Buhari suna. To ƙarya kuke, li ila fi Quraysh, ta Allah ba taku ba.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Rundunar sojojin Iraki ta kwace sama da kilomita 800 daga mayakan ISIS tun lokacin da aka fara yakin sake kwato birnin Mosul a makon da ya gabata, a cewar jami'an Amurka a jiya Litinin. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, kaftin ɗin mayakan ruwa Jeff Davis, ya ce wannan nasara ya haɗa ne da kama garin Batela mai nisan kilomita 30 daga gabashin Mosul. Sojojin Iraki da mayakan Kurdawa na Peshmerga sun ƙara dannawa a cikin wato ƙananan garuruwa kenan zuwa arewa da gabashi da kuma kudancin Mosul, a yayin da suke kusa da birnin kansa wanda suke ƙoƙarin kwacewa. Wani babban jami'in diplomasiya na Rasha ya ce Rasha ba za ta ƙara yadda da wani shirin tsagaita wuta da sunan barin kayan agaji su shiga a birnin Aleppo na Siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita. A jiya Litinin, naibin ministan harkokin wajen Rasha Sergei wato Ryabov ya ce wa'innan bayanan, inda yake cewa bayan yarjejeniyar tsagaita wuta na awa 72 da ta ƙare, nan ne kuma wato jiragen yaƙi na Siriya da Rasha suka koma kai ga hare-haren da suka saba yi. Wasu 'yan bindiga da suka ɓoye huskokinsu sun kai hari a cibiyar horar da 'yan sandan Pakistan a kudu maso gabashin birnin Quetta a jiya Litinin, kuma sun kashe kuratan 'yan sanda sama da 40 da wani jami'insu, kuma suka raunata mutane sun fi 100. Rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigan sun yi garkuwa da mutane da dama da ba a san adadinsu ba. Daga baya rundunar sojan Pakistan suka zagaye makarantar inda faɗa ya ƙaure tsakaninsu har zuwa asubahin yau Talata. Ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar Republican na nan Amurka Donald Trump, wanda ke daɗa fuskantar matsaloli a kan ƙoƙari da yake na lashe zaɓen Amurka, yanzu ya juya yana zargin abokin karawarsa Hillary Clinton da cewa tana tattara ra'ayoyin ƙarya don a ga kamar ita ce take kan gaba.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Baba Yakub Makere da ya taya ni gabatarwa, da Solomon Abu da ya bada umarni, sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Charles Hall, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da la'asar, kuma a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri cikin har da shirin noma tushen arziki wanda Sarfi Lashin Gume ke gabatarwa. Sai an jima ku.